أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake ƙaddara komai, wanda cikin ƙaddara wasa ne. Imamu ikon saduwa a daidai wannan lokaci da mun ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na Adda'u wad Dawa'u, littafin babban malami Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah. Yau muna muna 11 ga watan sha'ban hijira 2447, wanda ya daidai ga 31 ga watan 1 a 2025 ko da 26 ko 2026 miladiyya. Wannan shine darasi na 28 aina
na 30
afwan darasi na 30 daidai a cikin jerin darussa na wannan littafi mai albarka. Darasi da ya gabata mun dakata a gabal wanda malam ya bude ta da cewa mu koma falnanzu ila ma kunna fihi min dhikri dawa'i da'i. Malam ya bude wannan gaba cewa mu koma yin bayanin abinda dama shine asalin giko rubuta littafin, shine yin magana akan maganin cututtuka. Sai ke cewa cututtukan da in suka dore da bawa za su bata mashi duniyar shi da lahirar shi. Malam ya bude wannan gaba da yin bayani cewa babu wani sharri a duniya da lahira in kaje ka diba sababin shi to saba ma Allah subhanahu wataala ne. Malam ya fara buga misali tun daga kafa duniya, shine a Iblis alaihi la'natullah, tunda ya fara saba ma Allah ya shiga hushin Allah subhanahu wa ta'ala, yana cikin ni'ima, yana da matsayi, amma sabo ya maido shi ya kaskanta shi ya zamanto daga wanda ake karrama shi ya zamanto wanda aka la'ance shi, aka nisantar da shi daga rahmar Allah. Haka nan bayan shi kuma ya zo ya rubi annabi Adam alaihi salam, annabi Adam shi ma yana cikin ni'ima ta aljanna, yana rayuwa da shi da iyalinsa. To shi ma ya saba wa mushi dalilin fitowar shi daga aljanna, dalilin kuma a guda annabi Adam da ya annabi Adam ya aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane shi. Haka nan duk wa'inda hukuma ta same su na al'ummomi, sawa'un a Adawa, Samudawa, zamanin annabi Nuh alaihi salam, da su Yahudawa, da sauran duk al'ummomi wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya aika musu wata azaba, to idan ka je ka leƙa za ka gani da sababin abin da suka aikata ne da sa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa za ka ji Qur'ani a koda yaushe daga ya yi bayanin wasu mutane da aka musu wata hukuma, sai ka ji yana cewa jaza'an bima kanu yaksubun, wannan sakamako ne aka musu saboda abin da suka zamanto suna aikatawa na miyagun ayyuka. To malam bayan ya jero hadisai a wannan gaba ma yake cewa wa min hadisi Ibn Majah, malam yake cewa wa fi sunan Ibn Majah, yake cewa a cikin sunan na al-Imam Ibn Majah min hadisi Abdullah bin Umar bin al-Khattab, da hadisin Abdullah dan Umar dan Khattab dan Allah tabbata a gare su, yake cewa Ibn Umar yake cewa kuntu 10 rahdin min al-muhajirin inda Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa na zamanto na 10, ni ne cikon na 10 da wata jama'a, shine ni ne cikon na 10 wata jama'a ta muhajirai, shine wata jama'a ta muhajirai suna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana yana so ya ce maka su 10 ne daga cikin muhajirin a wajen manzon Allah, to shine cikon na 10. Sai ke cewa fa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto mu da fuskarsa. Fa qala, sai manzon Allah yace ya ma'sharal muhajirin 5 khisal, ya ku taran muhajirai, yake cewa sifofi guda uku ko dabi'o'i guda uku, manzo Allah ya fito a'udhu billahi an tumrikuhunna ina neman tsari da Allah da ku riski wa'innan dabi'u guda uku manzo Allah ya fito na hauko ma zaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa butulubi tawa'in wa ibid dawa'in wal awja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madu manzo Allah ya cewa da dai alfahsha shine kace zina ko kuma nau'ika na saba man Allah subhanahu wataala ba za su bayyana a cikin mutane ba sannan wannan mutanen su bayyana wannan alfasha har suna yi a wai su wuto suna yi a hili har ya zama to ma ba a ganin cewa wani abu ne ana ganin cewa a wannan ai abu ne ba koyi bane to manzo Allah ya ce wato wayannan mutanen sai an jarrabe su da nau'ika na alloba wal auja sai an jarrabe su da yunwa wannan alloba da yunwa wadda allati lam takun fi aslafihim wadda ma ba a same ta ba a wa'inda suka gabace su allazina madawun da suka huce ka gaba ta hoko kenan manzo Allah ya ce wa gaba ta biyu ko ka ce dabi'a ta biyu wala tanqusu qawmu qawmu fil mikyal wal mizan illa btulu bis sinina wa shiddatil mu'na wa jawri sundar manzo Allah ya ce sannan mutane ba za su rage abun abu ba da abun awu da kuma ma'auni illau tulubis sinina face sai an jarrabe su da shekaru shine sai an jarrabe su da bari rashin ruwa a kasa samun ruwa isasshe a kasa samun amfani ko kuma a samu ruwan kuma amfanin ya lalace yake amfanin mutane wa shiddatul muna sai kuma an jarrabe su da kumcin rayuwa wahalar samun abinci wa jawrus sultan sannan kuma sai an jarrabe su da zaluncin shugabanni zalla kita dabi'a ta uku wama mana'a qaumun zakata amwalihim illa mun'ul qatra min as-sama'i falawla al-baha'im lam yumtihu man zalla kita cewa da dai mutane ba za su hana zakkar dukiyar su ba to sai an hana su ruwan sama man zalla kita cewa kai ba ma dan dabbobi ba ba za a musu ruwa ba man zalla kita cewa na hudu wala khafara qawmun al-ahda illa sallata Allahu alayhi ma'aduwwan min ghayrihim da dai mutane ba za su warware alqawli ba to sai an dora musu makiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu makiyan kuma ba daga cikin su makiya daga wasun su maki za a zo Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu wanda suka musu mulkin mallaka ko kuma kafirai su zo su ne za su rinka shugabantar su manzo Allah yake cewa ehe manzo Allah yake cewa fa akhazu ba'da ma fi aidihim sai su amshi shashan abin da yake hannun su ma'ana su rinka kwace duke su ko suna kwashe duke su suna zuwa suna gina garin su wa ma lam ta'mal a'immatu bima anzala Allah وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم حكى من ذلك متقرد شواغب النس بس يأيك دعبن دع الله سبحانه وتعالى سبك أتخل التافن سبا إلا جعل الله بأسهم بينهم من ذلك توافاتيس الله سبحانه وتعالى ياساس أنا ننس سكان ننس wannan hadisi kamar yanda malam yace Imam Ibn Majah ya kawo shi a cikin littafin shi Kitabul Fitan haka nan Imam Albani ya sahabu ya hassana shi a cikin As-Silsilatul Ahadith As-Sahiha hadisi ne hasan kenan hadisi ne wanda ya tabbata wannan abubuwan guda biyar dabi'u guda biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi a cikin wannan hadisin idan ka dauke su zaka ga kowanne sun faru kowanne ana aikata su kuma da aka aikata su duk abin da manzon Allah ya faɗi abin ya faru idan ka dauka dabi'a ta hoko shine bayyanar alfasha a cikin al'umma kuma hasirin ga bayyana ta har ya zama to yau ana ganin cewa wai aikata wani sako ko zunubi ko saba ma Allah ko kuma yin alfasha ta zina ana ganin cewa ba komai bane ana ganin cewa a kawai wannan abu ne adi jiddan ai wannan ba ma wani abu bane ba wani abu bane wanda za a ji kunya cewa ana yin shi ko kuma abu ne wanda ake ga idan ana yin shi Allah subhanahu wataala zai yi hushi da mutane ko kuma ana ganin cewa wannan wani abu ne wanda idan mutane suna yin shi to kamar ko ana ganin cewa su ɗan ƙauye ne ko kuma dai ko busuwaye ba idan ana ga suna kunyan ma bayyana shi ma'ana dai kawai an maida abun ana ganin cewa ma baziki ne hal ma taji wasu daga cikin da suke aikata wannan alfashin hal ma bayyanawa suke hal ma zaka ji ba a kuma bayyanawa to in akai wannan matsayi kuma dole ne a halle abubuwa shi yasa za ga a yau tututtuka da ake da su a duniya a can zamanin da ba a san su ba yau idan ka dauka a can zamanin da al'ummi da suka wuce ba san ba menene wani sida ba san ta buko guda daya ba san bodu wasu tututtuka wanda kuma aika saba ma Allah subhanahu wataala ne yasa ake samun su to wannan yana daga cikin alƙawlin da Allah subhanahu wataala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi cewa inde mutane suke bayyana alfasha a cikin su suke bayyana ta to Allah subhanahu wataala sai ya jarrabe su da alluba da kuma cututtuka wanda ma a can mutanen da suka wuce ba a san ba wannan cututtukan sannan abin da ya shahi rage mizani duk da Allah subhanahu wataala ya ga mana ga mutanen annabi Shu'aib alaihi salam wanda su ne aka samu suke wannan abun to su ma kuma karshe yaya Allah yayi da su karshe Allah ya halakar da su to haka su ma wannan al'umma in suna rage mizani to Allah subhanahu wataala zai jarrabe su da fari da kuma tsadar rayuwa to kuma yau idan ka dauka menene bai faru ba an rage mizanin an tauye tiya sannan kuma Allah subhanahu wataala kuma ya daga mutane da fari da yanda aka san duk yau in ka zo ka tambayi wani manomi wanda yake noma anan da shekara ne in ka tambaye shi da mana anan da shekara biyar ta canza yanda aka santa a shekarun baya amfanin da ake samu a da a yanzu rabu shi ma ba a samu kuma wannan duk yana daga cikin abin da ya abuka mutane saboda rashin gaskiya yau in ka dauka hatta da masu kananan sana'a wanda duka sana'ar in ka dauka duka riba da za a ci ta wuce jika ɗaya ba to su kansu zaka samu suna cuta to ina za a je mai nono tana ƙara ma nono ruwa a masu sai da gumba suna yin wata gumba ko ta fulawa ko ta dawa musu halali kuma ta haife ce kamar da abubuwa yawa ga su nan to shi yasa kake gani albarka ta yi karamci ga tsadar rayuwa ga kuma abin da yake cewa abincin ma ya yi karamci komi mutane suna cikin wahala abu na uku haka nan ba rashin bada zakka rashin bada zakka to shi ma na daga cikin sababin da ya Allah subhanahu wataala yake jarrabawa mutane da ibtila'i shine musamman rashin samun ruwan sama saboda shi ruwa shine rayuwa sai an same shi komi za a samu abincin da za a ci na mutane da dabbobi sannan kuma za a ji dadin rayuwa to rashin bada zakka yana daga cikin abin da ke saubawa yau in ka dauka mu din kasashen mu ba wai tsari gare mu ba ne da za a ce kowa sai ya bada zakka a kawai an barka ne kai da kanka in ka hudda zakkar wannan kai ne imanin ka ne yasa ka hudda in kuma kai da ma imanin sama sama ne to kawai shikenan to babu wanda zai zo bincike ka ba wanda zai ce maka danni kudin ka ne in baka bada ba babu wanda zai zo ce maka to shi yasa kake ga yanayin bada zakkar na hoku babu tsari babu cika ka'ida yanda ya kamata a ce a hudda zakka sannan zaka samu wasu da yawa ma daga ciki ba sa huddawa wasu kuma suna ganin cewa ma a ita zakka kai in ba dan kasuwa bane ko da ka mallaki lissafi bai kika bada zakka ba saboda akwai wannan aqaliyyal akwai wannan tunanin a cikin kan mutane saboda akwai wanda suna da kuɗi sun kai su yi zakka amma ba sa yi saboda su ba ƴan kasuwa bane ko wasu ma'aikata ne ko ƴan siyasa ne ko kaza ana ganin cewa zakka kawai sai ɗan kasuwa to kaga wannan nau'i ne na hana zakka hakanan abinda manzo Allah ya wadi shi ma wawayi alƙawli kuma dama wannan mu irin kasashen mu da ake siyasa ma kaga wannan ya zamanto su kamar ƴan siyasa ya zamanto ado ma in ka zo za ka yi kamfani kai ƴan ƙauye ranka ka yi waye za ka yi kaza kuma ƙarshe ba yi za ka yi ba to kaga kuma ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ya tuwo wasu mutane daga cikin makiyan mu su zo su mulke mu da mu da shugabannin namu kuma su kwashe dukiyan mu su gina kasarsu da dukiyan mu ko mu a bar mu a cikin talauci da wahala to wannan kuma yana daga cikin sakamakon wawayi alƙawli hakanan rashin aiki da littafin Allah subhanahu wataala wanda kuma wannan abu ne wanda hadis wala haraj indai game da kasashen mu ne dama su kasashen a kundin mulki ma sunan su kasashe ne na yancin kai kasashe ne na ku mulki kanku da kanku almaniya kenan su dama a tsarin kundi irin na kasashen mu wanda yake nuna cewa laicite ne yancin kowa ya abin da yake so kamar an nisantar ma da harkar siyasa da addini shine suke cewa fasaluddini ani daula kawai addini ya je yi sha'anin shi ba ya shiga ba cikin abin da ya shafi siyasar daula da wasu abubuwa to kaga kuma wannan dole ne kuma irin wannan abubuwan su ta faruwa shine Allah manzo Allah ne yake cewa Allah subhanahu wataala zai sanya zai sanya tsananin ku a junan ku. Za ga ana kyamar juna, ana ma juna hasara. Shi yasa nake ga duka wannan abubuwan da yake faruwa na kasashen mu, yanayin wani juyin mulki, yanayin cin amana, yanayin waye, duka wannan abubuwan sune sarfai. Mu inda a ce ana aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya sarka na littafin shi, na tsarin zamantakewa na shari'a to da an huta. Saboda kawai kowa zai ajiye tunanin shi a zo abin Allah. To amma yau ba ma ku bane kawai wasu ne za su je su haɗu su zauna su ga abin da zai kawai su rubuta muku. Duba da wasu nake cewa ka'idodi, kuma ka'idodin ma wanda ba wai su tunanin su bane, tunanin wasu ne wanda suka yi mulkin malaka suka zo suka dora kuma akan haka ake daya. Kuma ana ganin cewa in ka zo ka ƙaryata wannan abu, ko kana ganin cewa wannan abu ba kai bane, ana ganin ko kai baka waye ba, ko kuma ka saba wa wani kundi na ƙasa. To wannan abubuwan da manzo Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin cututtuka na al'umma wanda in dai suka faru to kowa ya shiga. Ba wai waɗanda suke aikata su kadai zaga abin zai shafa ba, su wanda suke aikata su dama dole abin sai ya shafi, sannan kuma sai ya shafi wasu. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mustaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa, ku yi tsoron fitina da in ta zo bata shafal wanda suka aikata su kadai, har wanda ba su aikata ba sai ta shafe su. Yasa kamar yadda muka gani a can baya a wannan asar da muka gani cewa kowa inda zamu gani a nan gaba dai shine bani Isra'ila daga cikin sababin da Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance su saboda in sun ga ana aikata sabo ba sa hanawa ko ba sa yin cewa wani saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Dina wannan hadisin Ibn Majah da maka da manzo Allah ya bayani mala yake cewa wa fil musnad wa sunan min hadisi Amr bin Murrah an Salim bin Abi Ja'ad an Abi Ubaida ibn Abdullah bin Mas'ud an Abihi qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna man kana qablakum kana idha amila al-amil fihim bi tasdiyati ja'ahu an-nahi ta'ziran فإذا كان الجد جالسه وواكله وشاغبه كأنه لم يره على قضيات بالأمس فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم درب قلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأمرنه على الحق أطرا وليضربن الله أو تدوايكم على فهمك يا تيجي أو أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعنكم كما لعنكم mala yake cewa fil musnad a cikin musnad na al-Imam Ahmad da kuma sunan da tafaina sunan da sunan shine hadisi da tafai guda hudu da kai da lafin sunan a wajen malaman hadisi da tafai guda hudu sune Abu Dawud Tirmidhi da Sahih Ibn Majah yake cewa min hadisi Amr ibn Murra an Salim daga hadisin Amr ibn Murra daga Salim ibn Abi Ja'ad daga Abi Ubaida dan gidan Abdullahi dan Mas'ud Allah tabbata a gare shi daga baban shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kenan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna man kana qablakum kana idha amila al-amil fihim bi tabi'ati ja'ahu an-nahi ta'ziran yake cewa ya zamanto daga cikin wa'inda suka gabace ku ya zamanto idan wani mai aiki yayi aiki a cikin su yayi wani aiki na kuskure akwai kuskure a wannan aikin ja'ahu an-nahi ta'ziran wanda ya kamata ya hane shi sai ya bashi hamzari sai ya bashi hamsari shine ya bashi uzuri yace ko shi tana yiwa mutuciya ce ko kuma a ce mancewa ce ko baya gyara ba wai ya hane shi bin yana mushi cewa ba daidai bane ya aikata ne mai tuwo zuwa ga Allah sai ya bashi hamsari manzo Allah yake cewa fa idza kana al-ghad jalasa idan kuma gobe tayi ba ma ya kaurace mishi bin yana cewa ya ba daidai a sai ma ya zauna tare da shi ya ci abinci tare da shi ya sha abin sha tare da shi annahu lam yarahu ala khadiyatin bil ams kamar bai ganshi ba ji akan wani kuskure kamar ba shi bane je ya gani yana saba ma Allah subhanahu wa ta'ala zai ko ina ba koi bane kawai wannan abin da ya aikata ai ba wani abu bane manzo Allah yake cewa falamma ra'a Allahu azza wa jalla zalika lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga abun da suke aikatawa yaga sakakin su yaga kawai sun yi burus su sun ma dauki cewa sa'a ma Allah ba wani abu bane manzo Allah yake cewa daraballahu biqulubi ba'dihim ala ba'd sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bigi zakatan shashan su da shashan su thumma la'anahum ala lisani nabiyhi sai Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani nabiyhim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance su akan harshen annabawan shi shine annabi Dawud alaihi salam da kuma annabi Isa dan Maryam alaihi salam him manzo Allah ki to zalika yuma asu wannan kuma an musu haka dalilin abin da suke saba ma Allah wa kanu ya'tun da kuma dalilin huce iyaka da suka zama to suna yi him manzo Allah ki ta wallazi nafsu muhammadin bi yadi annabi yake cewa na rantsi da wanda ran muhammadu yake hannun shi lata manzo Allah ki ta lata mu'minu bil ma'ruf manzo Allah ki cewa ko ku yi ko kace lalle sai kun yi umarni da aikin kinki wala tanahunna anil munkar lalle sai kun yi hani da aiki mummuna shine na huku la ta'murunna bil ma'ruf lalle sai kun yi hugo da aikin kinki wala tanahunna anil munkar lalle sai kun yi hani ga aiki mummuna wala ta'khuzanna ala yadi safi lalle sai kun yi ruko da hannun wawa daga cikin ku wala ta'urannahu ala alhaqi ala alhaqi abara lalle sai kun kalkatar da shi zuwa kan gaskiya kalkatarwa shine sai kun hana shi yayi zalunci awla yadribanna allahu biqulubi ba'dikum ala ba'd ko kuma allah ya bigi zakatan shashan ku da shashan kuma na allah ya sa gushi tsakanin ku da yaki da tashin hankali thumma layal'anukum sannan kuma allah ya la'ance ku kama la'anukum kama yanda ya la'anci bani isra'ila wannan hadisin imam abu daud ya rawaito shi kuma inda malam yace sunan ya rawaito shi a cikin malahim haka ne imam tirmidhi a tafsir ibn majah ya tashi a cikin alkitab imam ahmad ya kawo shi kuma inda malam ya hudi duk da hadisin yana da inqita' a cikin hadisin shine shi wannan dan gidan abdullah dan mas'ud dan gidan abu ubaida dan gidan abdullah dan mas'ud bai ji hadisin daga baban shi ba to amma hadisin yana da me ake cewa shawahid wa'inda suka wannan din shi suka goya mishi ba shi sa wasu daga cikin malumai sun sa hadisin kamar irin su ibn rajab da wajen suna ganin su da wasu suna ganin cewa hadisin ya inganta kenan yana da hadisai wanda suka goya mishi baya sannan kuma ayatul qur'ani ta bayyana cewa Allah subhanahu wataala yake cewa لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال لك تو أن لا أنتي كافري دغتكم بني إسرائيل قال لا أنتي سوء أكاد حرشا أن نبي داود دكما أن نبي عيسى بن مريم قال لك تو دليل حكا سابا ما ألا نسكت من دوسنا يلكم هتي إياك سلسك وين سابا ألا to kaga hadisin ma'anone shi sun tabbata hatta ayoyin Qur'ani wannan hadisin shi kanshi shi ma kamar jan hankali ne yake musamman ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akasi kwada halin da wa'inda suka gabace su na bani Isra'ila suka fada su bani Isra'ila sun zamanto ba sa hana melehi yayi lehin shi suna ganin yana yin lehi sannan ko bayan ba sa hana shi ma kuma suna bashi hamzari suna bashi uzuri akan lahin da yake sannan kuma ba sa kyamal aikin da yake ba sa kyamar shi to dalilin haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hushi da shi to shi kuma a karantaswa ya hushi da su shi kuma a karantaswa ta addinin musulunci to dole ne mutum ya lisanci azzalimai Allah subhanahu wa ta'ala yana umartan manzon shi yana ce mushi wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakum na Allah ya ce wa kadda ka karkata zuwa mutane azzalimai to sai wala tarkanu yake ga mafun yake ga mu ne wala tarkanu kadda ku karkata zuwa mutane azzalimai sai Allah ya ce sai wuta ta shafe ku ta dalilin su haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wa yake ga mu game da manzon Allah yake ce mushi idan ka zamna wani waje alizan sami'ita ayatul la yufu bi wasa'u biha wala taq'udu ma'hum hatta yaqulu fi hadithin gari idan kuka ji afwan idan kuka ji a wani waje kun zamna ana izgili da ayoyin Allah, Allah ya ta tokar da ku zamna a wannan wajen, har sai sun canza wani zance, sun mutu daga sa'awa Allah subhanahu wataala. To kaga wannan umarni ne daga Allah cewa ka a takuri da mutane azzalimai, a abin da za a yi na hukunci a hane su, in an hane su kuma a guji yanayin, a guje su kuma a guji wajen da suke saba ma Allah subhanahu wataala. Haka kuma za ka gani yadda manzo Allah yake fadi a hadisin Abdullah, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, kamar yadda yake cikin Muslim, manzo Allah yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, hal manzo Allah yake cewa fa illa misdi fa bilisani fa bisabisani fa biqalbi. To kaga shi musulunci an gina shi akan umarni da ayin kirki da kuma hani da aikin mu'mina. Idan kaga wani zai halaka kamo shi ka tsamar da shi, idan yana cikin yanayin sa mu Allah ka guje shi, idan ya huce to kuma ka zo ka mushi nasiha da dogon gudu. To wannan shine malai yake cewa zakari ibn abi dunya an ibrahim bin amr as-sanani qala awha Allahu ila yusha bin nun inni buhulikum min qawmika 40 alfan min khiyarihim wa 60 alfan min shararihim qala ya rabbi haula'i al-ashrar fama balu al-akhyar qala lam yakdibu li ghadabi wa kanu yu'akilunahum wa yasharibunahum. Wannan akan in ibnu abu dunya ya rawato shi kamar yanda yake malai ya kawo daga ibrahim ibnu amr as-sanani, yake cewa auha Allahu ila yusha, Allah subhanahu wa ta'ala yayi wahayi, ko kace uhiya ila yusha, an yi wahayi, Allah subhanahu wa ta'ala yayi wahayi zuwa ga yusha ibn nun. Yusha ibn nun dine daga cikin banu Isra'il, daga cikin mabiyan annabi Isa alaihi salam, daga cikin mabiyan annabi Musa, shine khalifan annabi Musa lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci bani Isra'ila su shiga Baitul Maqdis, lokacin da su shiga Baitul Maqdis har suka cewa ba za su shiga ba saboda akwai mutane masu tsawon kai, in dai ba su fito su ba za su shiga ba. To a wannan yawon da suka yi tayi a cikin daji wayan shekara 40, to shi shine khalifan annabi Musa a wannan lokaci. To shine Allah ya mushi wahayi cewa ni zan halaka mutum 40,000 daga cikin zababbun mutane, shine daga cikin mutanen kirki na mutananka, sannan kuma zan halaka 60,000 daga cikin mutanen banza. Sai wannan sahabina na Musa yake cewa ya Ubangiji, wa'innan su dawa mutanen banza ne, an sani in a halaka su ma sun cancanta. Sai yace to su kuma zababbun mutanen kirki ni suka yi? Sai Allah yake cewa su ba su yi hushi da hushina ba, sannan sun zamanto wa kanu yu'akiluna, suna ma zama suna cin abinci tare da masu sa'a ma Allah, wa yusharibunahum, suna ma shan abin sha tare da su. Wannan asalin yana daga cikin Isra'iliyat. To asalin nan ko da a ce bai inganta wata hanyar isnadi, to ma'anar shi ta inganta, ma'anar Allah subhanahu wataala ya kawo ta uquba idan dai akwai koda mutanen kirki a ciki, in dai so busi wani katabus ba na su raba mutanen wannan da wannan musiba, to su ma abin zai iya shafa su. Malai yake cewa wa zakara abu umar ibnu abdul bar an abi imran qala, abu umar ibnu abdul bar ya ambata daga abi imran, yake cewa ba'atha Allahu azza wa jalla malikaini ila qaryatin, Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wasu mala'iku guda biyu zuwa wani alƙarya, zuwa wani ƙauye, an dammara habi man fiha, Allah ya ba wannan mala'iku umarni ya ce ku hallaka wannan alƙarya da abin da yake cikinta, fa wajada fiha rajulan, wa'innan mala'iku sai suka samu wani mutum yana sallah a cikin masallaci ne, fa wajada rajulan yusalli qa'iman yusalli, sai suka samu wani mutum a masallaci yana sallah a tsaye, fa qala ya rabbi, suka ce ya Ubangiji, inna fiha abduka fulanan yusalli, a cikin wannan garin akwai bawanka wani yana sallah, fa qala Allahu azza wa jalla, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dammaraha wa dammarahu ma'ahu, kudi ku me yake cewa ku hallaka alqarya sannan ku hallaka tare da shi, Allah yake cewa fa innahu mata ma'a wajhuhu fi yaqfu, shi wannan mutumin da yake ganin shi kuskar shi bata taba yin ja ba saboda ni da dai, ma'ana bai taba canza huska ba, bai taba bata rai ba saboda an taba Allah, kawai shi dai mutumin kirki ne mai sallah ne, amma an sa wa Allah ma ba gowon shi, bai yi ma jin wani zafi a cikin zuciyar shi, bai ya jin rashin daɗi, balle ma wai ya je ya yi magana. To kaga shi ma bai aikata wani abin kirki ba. to da haka shi yasa Allah ya ce a halaka su hadda shi tunda shi ma bai wani katawa shi yasa zaga kissal ashabus sabt isa wanda Allah ya hana su yake to fawta kihi to malamai suke cewa hal wadinda ɗan baguwa na aka ce su ma an hada da su su ma an hada da su kawai wanda aka ce latas wa'inda suke musu wa'azi Allah yake cewa anjayna alladhina yanhauna 'anil su sai Allah ya ce wa akhadhna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu ya'mal ko ya falu sai Allah yake cewa mun tsayar da wanda suke umarni da aikin kirki da kuma wanda suke hani da aikin banza amma wa'inda su musayi aka ce hadda su aka da a wadin wasu malamai to kaga sun cancanta tunda dama wannan shine karshen daraja ta imani in baka iya hanawa ba da hannunka min da manzo Allah ya faɗi ka hana da harshenka in baka iya da harshenka ba to kaci a zuciyarka to in kaci a zuciyarka to nan ka samu uzuri a wajen Allah subhanahu wataala amma mutum bai yi kowanne ba to lalle ya ki yin abin da ya kamata to shi sai Allah subhanahu wataala ya umarni cewa a halaka shi hadda shi wannan mutumin malai yake cewa wa zakara al-humaydi an sufyan bin uyayna qala haddathani sufyan bin sa'id an mis'al anna malikan amara an yaktiba anna malikan umira an yaktiba bi qaryatin fa qala ya rabbi inna fiha fulanan al-abid inna fiha fulanan al-abid fa awha Allahu azza wa jalla ila fa awha Allahu azza wa jalla annabi an fa awha Allahu azza wa jalla ilayhi annabihi fabda fa innahu lam yatama'ar wajhuhu fi yadi sa'atin qattu malai yake cewa ibnu abid dunya al-humaydi a cikin musnad nasa ya ambato asal daga sufyan ibnu uyayna yake cewa ibnu uyayna yake cewa haddathani sufyan bin sa'id al-thawri kenan ya zantar da ni an mis'al daga mis'al bin kidam ne daga cikin manyan malaman hadisi shi wannan mis'al yake cewa wani mala'ika an umarce shi ya kifar da wata alƙarya shine ya kisfe wata alƙarya shine ya shahe wata alƙarya sai ya ce ya ubangiji a cikin wannan alƙaryar akwai bawanka wani mai ibada sai Allah ya wahayi zuwa gare shi Allah ya ce an bihi bada fara da shi ka buta kan shi in zaka halaka ai sai kuma Allah yake ta fa innahu lam yatama ara wajhuhu fiya sa'atan qabtu saboda shi ma bai taba canza huskar shi ba dalili na koda na awa ɗaya ne mana wannan mutumin duk ingancin shi duk ibadar shi to bai taba nuna bata rai ba idan an taba Allah subhanahu wataala wannan kuma zai kara fitarwa ma'anar kamar yadda muka ce malamai suke cewa akwai bambanci tsakanin as-salih da al-muslim shi as-salihu baya hanawa idan wata azaba ta zo hadda shi ta hada to amma al-muslimu yana tsira sannan kuma dalilin shi ma Allah subhanahu wataala yana karewa yana tsida ukubar shi wa dainiya yayi ga bayi ina kallon cewa lokacin sallah yayi bari mu dakata idan muka yi sallah sai mu idasa wannan a gaban insha Allah ta'ala. Wannan asal din da ya ambata na al-humaydi al-humaydi ya kawo shi a cikin musnad ne shi daga sufyan ibn uyayna daga sufyan al-thawri daga mis'al wannan shi ma idan ka dauka kamar irin asal din na bayan shi ne kuma wannan mutumin da ya aikata wani abu wanda Allah subhanahu wataala zai daga mishi ba bai ki abin da ake aikatawa ba a ciye shi bai yi magana ba bai hana ba sannan bai yi gargaɗi ba kawai shi ya dai tsanake ya wanke kanshi amma kuma bai yi abin da wani zai wanke ba to shi yasa Allah subhanahu wataala bai kalle shi ba wannan kuma asal yana daga cikin isra'iliyat yana daga cikin isra'iliyat wanda ake rawaitowa malai fita wa zakar ibnu abid dunya an wahab ibn munabbah ibnu abid dunya ya ambato daga wahab ibn munabbah sai daga cikin tabi'ai na ahlul kitabi wanda suka musulunta kala ibnu wahab ibn munabbah yake cewa lamma asaba daud al-khafi'a lokacin da annabi daud alayhi salam ya aikata wani kuskure kuma ce lokacin da wani kuskure ya same shi kala ya rabbi sai annabi Dawud ya ce ya ubangiji ikfirli ya Allah ghafarta mini kala sai Allah ya ce qad ghafartu laka na ghafarta maka wa alzamtu aguha bani isra'il sannan kuma na lazimta da shine lehin na dora shi akan bani isra'il shine na dora lehin akan bani isra'il kala ya rabbi sai annabi Dawud yace ya ubangiji kaifa wa antal hakamul adl la tuzlimu ahada ya ubangiji ya yani a matsayin ka na al'adal na mai hukunci mai kuma adalci wanda baka zalunta kowa ana a'amalu khabi'ata wa tuzlimu aluha ghayri ya yake annabi Dawud yace ya ubangiji ni zan aikata kuskure kuma ka lazimtar da aluha shine kumiye zai ce kamar aluha shine lehinta sai ka dora ma ka dora lehinta akan wani na fa auhallahu ilayhi sai ubangiji yayi wahayi zuwa ga annabi Dawud yake cewa innaka lamma alimta alkhabi'ata lam yu'ajjadu alayka bilinkar saboda kai lokacin da ka aikata wannan kuskuren ba su gaugawar yi maka inkari ba to shi yasa zan dora laifin akan su to wannan shi yana daga cikin Isra'ila balma malama suke cewa wannan asar din da'ifun ne jiddan ko ka ce wahin jiddan hadisi ne mawdu'i yana daga cikin Isra'iliya wanda bani Isra'ila suka kira suka dora ma annabawa yana daga cikin kisa da ake kawowa cewa annabi Dawud alaihi salam ya gama da wani daga cikin bafadan shi sai ya aika wannan mutumin yaki aka kashe shi kuma ya auri matar yana daga cikin kisa wanda ba ta inganta ba kawai abin da malaki so yayi ishara shine cewa rashin inkari akan sawa ma Allah to shi ma laifi ne wannan yana sa hushin Allah ya shine har wanda bai aikata wannan laifin ba shine duka abin da wannan asarin suke kawanta suwa insha Allah ta'ala kuma nan za mu dakata kenan da wasi na gaba za mu ci gaba da inda malam ya ci gaba da kawo wannan asarin har zuwa ƙarshen wannan babu insha Allah ta'ala abin da muka fi da Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada annabi ta kusa Allah subhanahu wa ta'ala ga fata mana subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk